الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zuwa da muke magana a safiyar ranar Laraba ce da ta dudu da shida ga watan Ramadan hijira na shekara 1433 2025 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shi ne kasan na 99 daga cikin jerin karatuttukan littafin fiqh sira wa nasar Professor Zaid Abdul Karim Said. Muna cikin mas'aloli da yake bayani dangane da fiqh sira mai wusulin Madina Imam Hawati Bani Qurayza, wato tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga lokacin da Annabi ya isa Madina har zuwa lokacin da aka yaki wasu Yahudawa masu suna Bani Qurayza. A ƙarƙashin wannan fasli malam ya yi mana bayani cewa isowar Annabi sallallahu alaihi wasallama ke da ruwa sai ya ba da muhimmanci game da gina masallaci a matsayin wurin ibada, wurin harkokin rayuwa, da kuma gudanar da duk wasu al'amura na addinin musulunci da rayuwar musulmi. Abu na biyu da Annabi ya ba da muhimmanci sallallahu alaihi wasallama shi ne haɗa kan musulmi tsakanin muhajirai da ansarawa waɗanda suke suna da imani gaba ɗayansu, sai dai ƙabilu ne yarurruka ne mabambanta, sannan sun zo daga yanki ɓangarori mabambanta na duniya. To a haɗe kansu su kalli kansu a matsayin tsintsiya maɗaurin kiɗa. Abu na uku, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hangen nesa ganin cewa yanzu an zo an zauna cikin wasu mutane ne makirai wanda Allah ya daɗe yana kuka da su game da kashe annabawa da tayar da fitina da hura ainihin wato wuta ta rashin zaman lafiya, sai marmaje jawo su jika. Aka yi yarjejeniya wadda ita wannan yarjejeniya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ne idan sun zauna lafiya abin zai fa'idantar da su, musulmi ma za su zauna lafiya. Idan kuma ba su zauna lafiya ba, wanda wannan shi ne abin da ake sa ran su yi, to shi kenan al'amarin ya zama ƙofar rago gare su. To da yake kamar yadda Bahaushe yake cewa ɗan halal ba ka kunya, ma'ana in dai ba Yahude ne duk inda aka yi alƙawari da shi sai ya saba. Ana nan kuwa Banu Qaynuqa da Banu Nadir da Banu Qurayza suka saba waɗannan alƙawuwa. Banu Qaynuqa da Banu Nadir Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su, ya watsa su, su ne suka ainihin watsu a ɓangarori mabambanta na duniya. Banu Qurayza muka ji cewa in Allah ya so a ƙarshe-ƙarshen wannan fasli wa a zo a yi magana dangane da yaƙin Ahzab. A jiya na taƙaita mana yadda yaƙin ya faru da kuma abin da ya sa aka bari har sai zuwa wannan lokaci za a tattauna a kai. Wato kenan, in kun lura da kyau mun kammala darasi dangane da waɗannan muhimman abubuwa guda uku. To abin da ya rage dangane da tattauna fa'idojin da ke ƙarƙashin waɗannan muhimman abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su muhimmanci isowar shi Madina. A ƙarshen gaskiya, saboda Allah, ba ya kamata mu shiga al-fawaid min hadha al-maqta min as-sirati an-nabawiyya, wato fa'idojin da ke wannan bangare na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Waɗanne darussa ne za mu ɗauka dangane da zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam Madina? Menene ya fara yi? Waɗanne darussa ne za mu ɗauka game da muhimmancin gina masallaci? Wani muhimmanci masallaci yake da shi a cikin ainihin al'ummar musulmi? Wani muhimmanci ne yake faruwa sakamakon haɗe kai da musulmi za su yi? Waɗanne sharrori ne da musibu za su samu musulmi idan kansu ya rabu? Sa'annan wani muhimmanci ne musulmi zai samu da kuma ƙasa idan aka samar da wata yarjejeniya tsakanin mabambantan al'ummomi da ƙabilu da kuma ainihin mabambantan addinai? Waɗannan su ne darussan da suka kamata mu tashi a yau in ba ku manta ba. Amma a ƙarshen darasin jiya sai na fara mana ishara dangane da tafsirin suratul hashri, wanda muka fara tattaunawa muna duban gaɓoɓin da Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da wannan yaƙi da aka yi wa Banu Nadir. Mun kwana a kan wata mas'ala wadda aya ta bakwai take ɗauke da ita, da Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة wata dukiya da Allah ya tara wa manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga mutanen wani gari da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu wannan dukiya to in aka tashi ga yadda za a raba ta a dubi bangare na farko a aje shi ga Allah madaukakin sarki shine baitul mali mun yi bayanin ma'anar baitul mali wuri ne da ake tara dukiya yadda duk wani abu ya taso wa musulmi to sai a kai musu dauki ko kuma taimako ko kuma rufa musu asiri sannan walil rasul manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma adiba a bashi walizul qurba sannan sai dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya'an annabi da jikokin shi da tattaba kunnan shi sannan waliyata ma sai marayu wal masakin da talakawa wani sabili da kuma mutumin da tafiya ta kama shi guzuri yanke mishi to duk mun yi bayanin wannan don haka mai sauraron wannan karatu a yanzu in bai samu zuwa ya saurari na jiya ba to mun yi ishara ko koma ya nemi kasar na 98 a cikin karatun fiqh usira to da Allah ya kammala waɗannan bayanai na raba wannan dukiya wadda ita dukiya ce ta ƙasa wadda ta samu ba tare da jihadi ba ba tare da wani aikin soja ba ba tare da wani kaifarmaki ba ba sidi ba sadada aka samu irin wannan dukiya sai Allah ya ce kun ji yadda za a raba ta yanzu wannan dukiya idan aka raba ta haka zaka ga cewa a cikin mazauna ƙasa kaf babu wanda zai zauna da talauci domin dai kaga za a dubi wata dukiya za a aje ta a cikin ainihin treasury wato a cikin baitul mal ya zama musulmi suna da wata ajiyayyar dukiya wadda ike ta gudu ko ta kwana ma'ana duk wani abu da ya afko to akwai dukiya bankararriya a ajiye sannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama in yana da rai ba a diba a bashi in ba shi da rai to ba za a diba ainihin a ba wani a madadin shi ba ina fata an gane sai dai kawai haƙƙi na shugaban musulmi wannan wanda za a iya diba a bashi amma ba wai a dibi haƙƙin manzon Allah a bashi ba sannan sai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan marayu talakawa hatta mutumin da ya taso daga wata ƙasa zai wuce wata ƙasa daga wani gari zai wuce wani gari kun ji cewa idan guzuri ya yanke mishi ba wai masallaci zai tafi yana nema ba ba tashar mota zai tafi ba ba kasuwa zai tafi ba sai ya taho wurin hukuma ta musulunci sai ta diba ta bashi daga cikin wannan dukiya wadda take dukiyar ƙasa ce kenan dan gari ya wadata ba ko asirin shi ya rufu talaka ya samu biyan bukata marayu da kowa ya samu daga cikin wannan dukiya a ƙarƙashin wannan ne muka bayyana cewa waɗannan irin resources da Allah madaukakin sarki ya saukar wa ƙasa man fetur da makamantan zinare diamond da makamantan waɗannan arziki abinda Allah madaukakin sarki yake ishara kenan akan a raba su kowa ya samu to sai Allah ya wata kalma da cewa yayi wannan rabo ne kaila wa kuna dulatan bainal ahliya minkum domin kai ya zama roman kawai ya takaitu ne a wurin masu hali wurin masu mulki wurin masu karfi wannan dukiya Allah ne ya tara muku ita ba sidi ba sadada to kowa ya samu rufin asiri akan haka to sai na dauki Saudi Arabia a matsayin kasar da ne muku kyakkyawan misali a jiya nace duk Saudi Arabia babu wanda yake fama da talauci talaucin da za a ce yana jin yunwa yana fama da tsiraici yana fama da halin rashin lafiya da ba shi da halin da zai kai kanshi asibiti yana fama da jahilci ko bukatuwar danshi wata irin makaranta wadda ike shi din nan ba shi da halin ya kai danshi an daidaita halin rayuwar kasar kaf irin ruwan da shugaban kasa yake sha shine talakan karshen 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 kasa yake sha duk wani wanda ya isa da wanda bai isa ba da kowa da kowa kaga dai na farko tukuna ba a shan ruwan famfo a Saudi Arabia har ma ka ɗibo ruwan famfo ma sai kaga a motocin ana sa hadhihi almiya laysat salihatan lishurb wannan ruwan fa bai dace a sha ba na famfo kenan shine bai dace a sha ba ana gargadin ka ne laysat salihatan lishurb bai kamata a sha ba don haka a Saudi Arabia kowa suwan wata yake sha babu fiye wata a Saudi Arabia kowa suwan wata yake sha duk talaucin ka suwan wata baka sha shine mafi karanci kuma kai kuma komai darajarka shi din ne dai zaka sha kuma babu tafaduli babu wani suwan wata da yafi wani kowanne ɗaya ne kawai standard din su ɗaya ne to da aka tashi sai aka karya farashin shi sai daidai da duk talaucin mutum zai iya siye shine sai aka sa shi riyal ɗaya riyal ɗaya din nan darajar shi ɗaya da kwabo ɗaya ko ka ce naira ɗaya mafi karancin kuɗi na ƙasar to shi ne ruwan ɗaya to haka mirinda take haka fanta take haka biredi yake haka komai yake to sannan makaranta in ka ga ɗan sarki na makaranta ɗan talaka bai shiga wannan makarantar ba to ɗan talaka bai da ƙoƙari ne kawai in baka ci jaraba ba kam akwai irin makarantu waɗanda kuma za ku tafi can ku ƙare kaga wannan ba haka ya kamata ma'ana ƙoƙarinka ya kai ka kawai ya zama by merit ne dan haka in kai na ɗan sarki ne oho in baka ci jaraba ba ba za ka je ba wannan shine halin da aka yi sannan jami'o'i da aka yi su na kyauta waɗanda suke ɗibar mutane kar ka ɗauka wai lalatattun jami'o'i ne ko makamantan haka a duk ɗaya ne da 'ya'yansu wani ikon Allah ma jami'o'in da suka yi na kyauta waɗanda wato suke ɗiban baƙi har ma sharaɗi suke ba za a sa ɗan ƙasa ba don kai ya tare wa baƙi wurinsu kamar jami'ar islamiyya in har ka ga ɗan saudiya a cikin jami'ar islamiyya to babu shakkawa biyo ta wata ƙasar a ce ɗan saudiya ne an haife shi a cameroon to daga cameroon sai ne mu jami'ar islamiyya sai ya samu amma in dai ɗan saudiya ne to jami'ar islamiyya ba ta shi ba ce don me don an yi ta ne 'ya'yan ƙasashen waje za a ba don haka kai ɗan gida ba za ka tare musu guri ba duk waɗannan abubuwan jama'a na daga cikin dalilan da suka zaunar da su lafiya ina mai faɗin haka kuma ina cewa Najeriya ta fi saudiya kuɗi ta fi ta arziki ta fi ta wadata duk wani abu da saudiya ke alfahari da shi a matsayin shi na dukiya Najeriya tana ganin wannan ne a matsayin ɗaya daga cikin dukiya ba shi kadai ta dogara da shi ba in ka shiga Najeriya kowace jiha akwai abin da ake nomawa wanda zai iya amfanar da mutane a kowace jiha a Najeriya a Saudi Arabia akwai jihohin da yake ko ciyawa ba ta fitowa balle dabbobi su ci dabbobin yankin sai dai a kawo musu ciyawa daga wani wurin a Saudiya akwai garin da yake haka a Saudi Arabia akwai garin da yake kafin shi babu gona a Najeriya ko ba inda za ka samu akwai abin da ba za a iya shuka ba ko kuma akwai wani abu wanda baya fitowa innama suna da addu'o'i na manyan bayin Allah waɗanda ba mu da su annabawa da suka gabata a garin irin su Ibrahim da Isma'il da fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sun yi musu addu'a amma fa wannan ba dalili bane mu kuma akan mu zauna a cikin kukumi na jahilci dan haka matasan Najeriya ku yi kokari al'amari ya koma hannunku domin Allah ya ga abin da kuke faɗi da gaske ne ko ba da gaske ba Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abin duk da manzo Muhammad ya baku ko ya zo muku da shi sai ku karɓa abin da ya hane ku kuma sai ku hanu ku bari wattaqullaha jama'a ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne anan Allah madaukakin sarki ya cike da wannan aya ne wallahu a'lam dan ya nuna duk wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen da manzon Allah ya zo da shi game da kabilar Banu Nadir na a kashe su a kona ainihin wato dabinan su a datse wasu manzon Allah ya zo da shi don haka sai ku karba domin gaskiyar lamari lokacin da manzon Allah ya sa aka yi wannan abin sai da wasu suka raurara daga cikin musulmi saboda yahudawan sai suka koma suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce kai annabi ne Allah ya aiko ka daga saman bakwai haka annabawa suke su zo su samar da barna a bayan ƙasa su cinna gonaki ta su daddatse shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waccan aya ta biyar yana cewa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillahi wal yuhzi wal fasiqin babu wani dabino da kuka datse ko kuka bar shi a tsaye akan tushen shi sai da zama hakan da kuka yi da izinin Allah ne kuka yi kuma Allah yayi ne dan ya wulakantar da mutanen banza sune yahudawa saboda haka annabi ba yayi ne da son zuciyar shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to sannan rabon dukiya kuma ta iya yiwa ka ji an raba an ba su wani kaza an ba su wani kaza an ba su wani kaza sai kaga cewa to da kamata yayi ayi kaza sai Allah yake cewa a'a abin duk da manzo Muhammad yazo da shi ku karba abin da ya hane ku sai ku ainihin bari sahabi Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara mishi yarda ya fassara wannan aya a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga gare shi wata rana Ibn Mas'udin ya miƙe yana wa'azi sai yana cewa Allah ya tsine wa matar da take kitso take ƙarin gashi da wanda ake wa kitso ake mata ƙarin gashi da wanda yake shaushawa da wanda ake wa ma'ana zane irin waɗannan namu na gargajiya bille ne uku ne kalambu ne a kunama ce da ake a hannu a bagaruwa ce a mai duk waɗannan abubuwa yace manzon Allah ya tsine wa mai yin haka manzon Allah ya tsine wa wanda aka yi mishi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsinuwa duk akan waɗannan abubuwa ya lissafa sai wata mata wadda sana'arta kenan kuma malama ce ta karanta Qur'ani tun daga farko har ƙarshe ta sauke sai ta ce me yasa Ibn Mas'ud yake wa'azi yana cewa Allah ya tsine Allah ya tsine ita ta sauke Qur'ani bata ga wannan tsinuwar ba sai ce ku je ku ga mata in dai da gaske ta sauke to ta gani ta ce a ina sai ya ce bata kai inda Allah yake cewa ma atakum rasulu fakhuluhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ta ce ta kai sai ya ce to ai manzon Allah ya zo da doka ko manzon Allah ya hana kaza a ƙarƙashin hanin da yake ya hana waɗannan abubuwa kuma Allah madaukakin sarki ya ce abinda manzon Allah ya hana a hanu a ƙarƙashin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana aikin ƙarin gashi ya hana ke kuma ki je ayi miki to kuma yayi tsinuwa akai kuma gashi Qur'ani ya ce duk abin da ya hana a bari yace mata kin ji fassara aya kenan to waɗannan ayoyi jama'a su ne suka yi magana dangane da abin da ya shafi yakin Banu Nadir sannan in ka tafi aya ta 8 aya ta 9 har ka tafi ainihin wato zuwa aya ta 10 nan kuma Allah madaukakin sarki ya yi magana dangane da wasu bayan Allah da ya kamata a kyautatawa a taimakawa sannan kuma ya magana dangane da su masu taimakawa su ne ainihin mutanen Madina Allah madaukakin sarki yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim talakawa waɗanda suke almajirai waɗanda suka fita daga gidajensu suka fita daga cikin dukiyarsu yabtaguna fadlan min Allah suka tafi neman falalar Allah ko dai neman ilimi ko neman addini ko kuma yaɗa addini din abinda suka tafi nema kenan waridwana suka tafi neman yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suka tsaya tsayin daka suna taimakawa Allah da manzon shi ulaika humus sabiquna Allah madaukakin sarki yace waɗannan su ne mutanen kirki waɗanda suka faɗi magana kuma suka cika magana to sai Allah yace a ɗibi sadaka a basu asalin kalma al-muhajir daga nan ne da haushi ya samo almajiri muhajirai wato almajirai ina fata an gane hakikanin al'amari shi almajiri ba wai cewa aka yi ya tafi yayi bara ba domin su waɗannan almajirai na farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wayan bara suke ba amma halin hijira da suke suka baro ƙasarsu shi ya kai su ga talauci shi ya kai su ga rashi da yake mutane ne masu zuciya da aka ɗibi jami aka ba su shikenan sai suka ci gaba da kasuwanci har suka waye gari suka fi ƴan garin kuɗi saboda haka almajiranci gaskiya saboda Allah ba hali ne na ƙasƙanci da wulaƙanci da sunan addini ba almajiranci kuma ba bara ba ne munan almajiranci ya shigo mana ne ta hanyar shanaƙifa wato wasu buzawo daga ƙasashen Algeria, Mauritania da makamantansu baƙi ne za su zo makarantar Al-Qur'ani suna ɗiban ƴaƴa suna karantarwa sai ana ba shi zaure yana zama to lokacin sai kwaso ƴaƴa in suka shigo daga ainihin ƙasashen Borno ta nan suke shigowa tunda Mauritania ne, Libya da makamantansu sai su zo sai su ainihin wato ɗibo waɗannan yara daga gauruka mabambanta. To in suka zo suka zauna ba su da abinci, ba su da abin da za su ci da waɗannan yara, sai suna tura su gidaje, suna shiga suna yi bara. Daga haka ne fa asalin abin ya shigo mana ƙasa Hausa. In ba haka ba, gaskiyar lamari ba a san wai mai karatun Alƙur'ani da bara ba. To tun ana bara domin cin abinci, sai kuma aka koma ana bara domin samun kuɗi. To wannan al'amari ne wanda yake lallai musulmi su san cewa bara ba ta da alaka da karatu ko hadda Alƙur'ani. Zaka iya karatun Alƙur'ani ba kai bara ba, zaka iya karatun Alƙur'ani ba tare da sai ka wulakantu ko ka kaskantu ko ka zauna cikin kwarkwata da kirci suna ainihin cutar da rayuwarka ba. Kuma wannan in dai ana yi da sunan musulunci ne, to wajibi ne a gyara, ba dan komai ba, saboda yana zama nakasa ne zuwa ga addinin musulunci. Tsawon shekaru na dade ina ba ku labarin wani inyamuri wanda taro ne ya hada mu da shi a ainihin Abuja, ana tattauna magana har aka zo kan magana ta addinin musulunci, sai wani ya miƙe yake cewa addinin musulunci ba shi da alaka da bara, ba sai kai bara ba za ka yi addinin musulunci. Ashe ya dade yana so ya musulunta, amma shi kuma yana kallon to yanzu shi kullum ana firgita su a coci cewa duk musulmi da dan shi ya girma sai ya miƙa mishi kokon bara. Kawai haka ake fassara musu, ƴaƴan musulmi ne da dan ka ya girma sai ka, ma'ana dole in dai kai musulmi ne sai dan ka yayi bara. Shi abin da ya hana shi ya musulunta kenan. A lokacin Abacha ne director ne ma a presidency, ma'ana babban mutum ne, babban ma'aikacin gwamnati ne. Wallahi yana jin haka jama'a nan take ka da addinin musulunci, yace kullun yana so ya musulunta ne, amma yana kyamar a ce yanzu waɗannan ƴaƴana shi ɗan dagai-dagai kyawawa sai ya dauki kokon bara ya ba su suna yin bara. Wannan bara ba addinin musulunci bace, ba addini bace. Kamar yadda ake nuna cewa kabilun arna a kudanci suna ainihin wato yin al'amura waɗanda suke ba daidai ba, dan haka gwamnati ta ware kuɗi za ta taimaka nan, kuma a ce an ware kuɗi ba a taimaka game da bara. Abin da yake daidai kawai shine a hana bara. Kowa ya haifi ɗan shi ya hada shi da malami, ya ba malamin kuɗin da zai ci da shi abinci. Haka suke a ƙasar Adamawa. Shi yasa yana da wahala ka ga almajiri a cikin garin Yola. In dai ka ga almajiri sai dai gan shi a Jimeta. Ba wani mudib daga Fulatani da za a ɗibo yara kwatsam a zo a aje mishi, a sai ka kawo abinci, sai ka kawo kuɗi ka aje. Shi kuma ya ɗauki mata da za su rinka girka musu abinci, suna karatun Alƙur'ani. In an tashi makaranta sai dai ka gansu suna wanki da safe kafin karatun yamma, in ba haka ba ka je ka same su sun yi kwance su suna bacci. Amma ba dai suna yawon bara ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Kuma hasali a Jimeta ma wallahi in ka ga almajiri to ba ɗan Yola ba ne. Sai dai gansu daga Jigawa ne, daga Kano suka taho, amma dai ba ɗan can ba. To me yasa ba za mu dawo mu kwaikwayi wannan kyakkyawar ɗabi'a ba? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Don haka Allah ya ce to su dai waɗannan muhajirai, waɗannan irin almajirai waɗanda suka fita daga ƙasashensu, suka bar dukiyarsu, suka tafi neman yarda Allah saboda sun yi hijira don neman ilimi, don neman yaɗa addinin Allah, suna neman ainihin wato yarda Allah, suna taimakon Allah da manzon shi, to waɗannan mutanen kirki ne Allah ya ce a ɗiba a basu, a ɗiba a basu. والذين تبوؤوا الدار والإيمان الله مدوكين سركي yace haka su ma mutanen Madina wadanda kasar Madina ta suce kuma mu'minai ne su suke da imani min qablihim wadanda yake su kuma sun zauna Madina tun kafin wadancan muhajirai su zo yuhibbuna man hajara ilayhim duk wanda ya hijira ya taho gare su suna son shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu sannan kuma in suka ɗauki wani abu suka bayar to ba sa biyan ransu game da wannan abu. Ma'ana mutumin Madina in ya ɗauki dukiya ya baka, shago ne, gida ne, mata ce ya ɗauka ya aura maka, ba zai koma kuma yana ainihin ƙawazuci yana tunanin wannan abu da ya baka ba, ya riga ya baka saboda Allah. Allah ya rube su akan wannan. Sannan wa yusiruna ala anfusihim suna fifita baki akan kansu walau kana bihim hasasa ko da wannan dukiya ta su ta musamman ce, ko da dukiyar ita kadai suke da ita, sai ya dauka ya fifita bako akan kanshi. Allah madaukakin sarki ya raba musu yace wa man yuqa shuha nafsihi wanda din ya kashe gamin kyashi da ke ran shi wanda ya kokarin maganin rowa da ke cikin zuciyar shi fa ulaika humul muflihuna wadannan sune masu samun aljanna Bukhari ya rawaito hadisi cewa wata rana da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bako gashi nan ya zo daga Makka babu inda annabi zai sauke shi ba inda zai bashi abinci annabi ya shiga cikin gida ya fita ya shiga ya fita bai samu abincin da zai ba wannan bako ba sai annabi ya bawo sai ya hada kai da biyaye shiru sai wani ansari mutumin Madina sai ya fahimci annabi ya rasa yadda zai da bakon nan ne shi ma fa kwanan shi uku ya baro gidan shi ba abinci amma sai dan ya haskaka wa manzon Allah rai sallallahu alaihi wasallam dan ya kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah ka bani bakon nan zan tafi da shi yana isa gida sai ya samu matar shi ta samu wake haka gangani guda tana bararrakawa yara kwana uku ba a ci abinci ba me take tunanin wannan tukunya yara kowa ya wuri da ciki kenan yana kallanta kafin zuwa ce ana jiran ke marmadata da kowa a ci to ga bako kuma ya dauko wanda shi kadai bakon zai cinye waken mana mutan gida mai suka samu daga cikin waken balle bako to amma sai wannan sahabi sai ya kira matar shi gefe guda yace wannan bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah ya shiga cikin kunci saboda bai da abin da zai bashi abinda nake so da ke da Allah kuma lashi yaran nan su yi bacci wannan wake kuma in ya dahu mu juye shi a faranti sai mu zauna kamar muna ci sai in tashi sai in ainihin kashe wannan fitila fitila sai a ci balbal dama na kashe ta sai mu bar bakon ya ci shi kadai haka kawai faru aka lallashi yara suka yi bacci aka baje wake a faranti an zauna za a ci da shi da ita da wannan ainihin bako sai shi mai gidan sai ya kai hannu kamar zai dauko wani abu sai ya tura fitila a to ai a kunna fitila sai ya ce a ba komai tunda dama ya yi ne da ganga su sa hannu bako ya sa hannu yana jin kamar za su yawashe suka bar shi ya ci wake ko kwaya ɗaya ba su kai bakinsu ba dari ya waye akai sallar asuba manzon Allah ya ce wani miƙe ya miƙe ya ce Allah ya ga abin da kai mishi jiya da daddare da kai da matarka Allah ya ba ku aljanna shine wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani musulmi akan kansu ko da su suke da bukata ta musamman akan abu Allahu akbar idan ya zama wanda ya kwana uku bai ci abinci gidan shi ba bai kai cefa ne ba yayi sadaka da irin wannan abinci me kake tunani kai da kake da wake buhu guda me kake tunani kai da kake da shinkafa buhu guda me yasa ba za ka taimaka wanda ba yi da shi ba jama'a ku taimaka kamar yadda na faɗi jiya a wurin tafsiri wannan azumi da ya zo ya zama yawa wasu rufin asiri ne ma'anar rufin asiri dama wuni yake bai ci ba to yanzu kuma da aka ce ga rashin ci na ibada sai ga san makal don haka ba wani bambanci a wurin shi inna ma idan magariba ta ne sai ya fara kama kama ina zai kai kan shi shi yasa mutanen zawiya ku samar da wasu cibiyoyi na ciyar da mutane alhazai masu kuɗi idan abu ya gagara talakawa ku tashi ku yi wani tsari wanda yake za a rinka tara wasu kuɗi kafin watan Ramadan a ce kowane musulmi ya kawo wa ƙungiya kaza ko masallaci kaza naira 100 a bashi receipt wadannan kuɗi sai a rinka harkar kasuwanci da su idan azumi ya zo sai a sai abinci a ta dafawa ana ainihin kaiwa musulmi suna ci a masallatansu kanawa Allah ya saka musu da alheri sun dade da waɗannan ɗabi'u za ka ga mutum ya sai sai wake buhu 100 sai dauki mata guda 30 suna aikin dafa kunu da dafa kosai da sukari sai kaga ana bi masallatai masallatai da motoci na musamman ana tafsiri ana ajewa ana tafsiri ana ajewa da an tashi duk wanda bai da inda zai samu abin karin kumallo ko kuma abin yin bude baki sai ya zauna ku yi haka mutanen kasar zazzau Allah ba zai talauta ku ba ku daina jin tsoron talauci kar ku ga cewa in na yi haka zai bayyana cewa ni ne kuɗi ne talakawa su zo su dame ni a'a kai shedan ne kawai yake firgita ka shedan ne yake haddada ka yake tsorata ka in ka yi haka za ka talauce wallahi ba za ku yi talauci ba. Ya zama a samu wasu strategic masallatai, wasu masallatai na musamman wadanda za a rinka kai wannan abinci, ko kuma a samu wasu anguwanni, kowa ya san anguwannin talakawa a garin su, kowa ya san inda ake bukata. Kai dai ka san masallacin da ke GRA, ba za ka je ka kai musu irin wannan ba, tare da cewa ba dalili ba ne shi ma masallacin nan yana GRA, za a ce duk masu sallah a ciki sun wadata. Amma dai galibi ana ainihin sa rai waɗannan irin wuraren wadatattu ne, amma akwai anguwanni waɗanda za ka je ka gansu cikin yunwa da wahala. Me kake tunani a lokacin azumi? To sa'an nan kar a manta da lokacin sahur jama'a. Idan lokacin shan ruwa da haske, to wanda da dare ba inda zai je saka kanshi. Mutane da yawa dore suke ba dan sun so su yi dore ba, sai dan ba su da abin da za su ci. To wannan dai sadakarwa ce. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Mu'minai da suka zo bayan wadancan sahabbai wadanda ke da halaye na gari, to ba zagin su suke ba, addu'a suke musu suna cewa Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta ƴan uwanmu da suka rigawo mu da imani. Wala tuj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah kar ka sanya kiyayya da gaba a cikin zukatanmu game da mu'minai. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah ubangijinmu kai ne tausasawa ne, Allah kai ne tausayi ne. Wannan aya tana bayyana cewa duk mutumin arziki yayi wa iyayen shi da kakannin shi addu'a, duk mutumin arziki yayi wa malaman shi addu'a, duk mutumin arziki yayi wa waɗanda suka riga shi lahira akan wannan addini da imani yayi musu addu'a. To waɗannan siffofi ne na mutanen arziki. Don haka sai Imam Malik ya ce duk mutumin da yake zagin sahabbai, to ba za a ɗiba daga cikin waccan dukiya a bashi ba, saboda asali ayoyin da suka zo suka yi magana dangane da dukiya da Allah ya tara sun zo a cikin wannan sura ta Hashr ne. Sannan kuma wannan hukunci na addu'a ga sahabbai da waɗanda suka zo bayan su ta zo ne a cikin ainihin suratul Hashr. Sai yake cewa to akwai kyakkyawar alaka tsakanin yin addu'a ga waɗancan magabata da kuma ainihin cin wannan dukiya da Allah madaukakin sarki ya tara ba tare da an yi wahalar jihadi ba. To alaƙar ita ta sa Imam Malik ya ce to duk wanda yake zagin su, to ba za a ɗauka daga cikin dukiyar gwamnati ainihin a bashi ba. Kai da kake zagin Sayyidina Abu Bakr ko Umar ko Usman, kai da kake zagin Muawiya da Yazid, yaushe zagi ya taɓa zama addini? A ina ne aka faɗi wata falala daga cikin falalar ka zagi wani? Ka manta inda Allah yake cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, al'umma ce ta riga ta gabata, abinda suka aikata sun aikata, abinda kai kake aikatawa kana nan kana aikatawa. Allah yake ba fa za a tambaye ka abinda suka aikata ba. Me yasa ba za ka hakura daga zagarwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai ba? Me yasa ba za ka hakura game da zagarwa Annabi matan shi ba? Me yasa kai kullum a wurin wa'azin ka so kake kai wata hararar ki game da wani sahabi, game da wata mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam? Me yasa duk wani yartana ka ba zai koma kan kafirai makiya addinin musulunci ba sai akan waɗanda Annabi ya zauna da su a cikin gidan shi ko kuma a waje? Wannan mummunar aqida ce wanda yake kamar yadda za ku zo ku ji a cikin tattaunawa da za mu ci gaba da dangane da makircin da Yahudawa suka shirya wa addini, na daga cikin makircin samar da wannan aqidar, na daga cikin makircin Yahudawa da suka samar wa wasu musulmi shi ne zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin matukar ana zagin sahabban Annabi an san wasu ba za su yarda ba, to kaga kenan ya zama dalilin rabuwar kai. Don ma damar kai za ka ce Abu Bakar radiyallahu anhu, wani zai ce Abu Bakar la'anatullahi alaihi, za ka ce ba za ku zauna lafiya ba, to Yahudawa su kuwa madalla. Domin dama haɗari mafi girma da Yahudawa suka fuskanta shi ne gina masallaci da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isowar shi Madina, haɗe kan muminai. To wa za su yi su warga da haɗin kan muminai ya zama musulmi daga nan sun raba masallaci? Shi ne a samar da wata aqida wadda wasu ba za su yarda da ita ba. Idan a cikin musulunci ka zo ka kawo cewa Allah uku ne, musulmi ba za su yarda ba. idan a musulunci ka kawo cewa manzon Allah ƙarya ne musulmi ba za su yarda in ka kawo cewa Qur'ani ƙarya ne musulmi ba za su yarda ba amma sai mutum yaje ya dauko tarihi yace Abubakar yayi kaza yayi kaza Umar yayi kaza Hafsa ta yi kaza Aisha sun yi kaza sakamakon haka Allah ya yi musu albarka Allah ya musu kaza sai ya tarbiyanci wasu mutane akai sai wasu kuma su ce su kuma ba su yarda ba shikenan burin Yahudawa ya cika na farko musulmi kansu ya rabu kai na rabuwa sai masallaci ya rabu idan masallaci ya rabu kofa ta zama kyakkyawa hanya ta zama gyararruwa ga Yahudawa akan su zo su rusa addini su rusa musulmi shine ba masallaci ɗaya kuke sallah ba baka yawana sallama baka kallon shi a matsayin musulmi bawo maka sallama baya kallon ka a matsayin musulmi shikenan me zai biyo baya Yahudawa kun sauƙaƙe musu sauƙaƙewar da mai dafa doya yake yi in yana so ya haɗiye ta duk wanda ke son ya haɗiye doya zai taɓa yiwa ya ɗauke ta sukutun da guda bayan ya fere ta ya dafa daga nan ya ɗauke ta gaba ɗaya ya sa a baki za ta haɗiye ba za ta haɗiye ba amma lokacin da ya tsaga ta ya zo ya ta sala-sala ta zama ƙanana fa duk girman ta in ya tasa ta gaba yana haɗiɗiya a hankali ne zai faru kafin wani lokaci ya gama da ita abinda Yahudawa suka yi wa al'ummar musulmi kenan sai sa zagawa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da zagin alaye da ahlul baiti wallahi tallahi kwangila ce da yahudiyar kwangila ba kuma lallai ka sani ba su Yahudawa an kane musu aiki ba lallai ne ka sani ba saboda haka wannan aqida ta rafilanci wato shi'anci da take halaltar da zagin Abubakar da Umar wallahi aqida ce ta ƴan shi'a Abdullah ibn Saba al-Yahudi da Yahudi ne na ƙasar Yaman shine yayin wannan aiki duk wani zindiki daga cikin ɗan shi'a ba zai ƙaryar cewa a tarihi ma ba a san wani mutum mai suna Abdullahi ibn Saba ba sai ce ƙarya kake yi ba kai karatu ba ne ya zo cikin rijalul kashi al-imamul kashi ɗaya daga cikin limaman shi'a ne ya ambaci Abdullahi ibn Saba a matsayin ɗaya daga cikin malamansu magana ta ƙawaye ka je ka bincika akan website idan kana son dimbin littafai waɗanda suka tattauna akan Abdullahi ibn Saba da littafai da suka yi magana akan sharri da hadarin zagin sahabbai ka buga www.fmoor.com fmoor.com faisalunnur.com insha Allah ta'ala za ka samu shafuka masu yawa da manya-manyan littafai waɗanda manyan masana suka rubuta domin su bayyana matsayin ainihin zagin sahabbai da kuma haɗari da kuma cewa wannan makirci ne ɗaya daga cikin makircin Yahudawa don su samar da rabuwar kai a cikin musulmi bayan da Allah maɗaukakin sarki ya jinjina wa muminai na Madina da muminan muhajirai Allah ya kirawo musulmi duk gaba ɗaya su taimaka wa duk wani mai buƙata sai kuma Allah ya sake dawo da mu zuwa ga tarihin yakin Banun Nadir Allah ya ce alam tara ila allazina nafaqu kai ne karatu kai ne saurare baka ga yadda munafikai suka rinka cewa kafirai daga cikin Yahudawa ba yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab suna faɗa wa kafirai ƴan uwansu daga cikin ahli alkitab da wannan aya da makamantanta malamai suka ce duk musulmin da yaje ya hada kai da kafirai yana tona asirin musulmi wannan mutum ya zama munafiki kuma ya zama kafiri dan uwan waɗannan da ya hada kai da su dubi abin da yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu baka ga waɗannan da suka yi munafinci ba yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru suna faɗa wa ƴan uwansu da suka kafirta min ahli kitab daga cikin ahli kitab alyahudi wan nasara la in ukhrijtum suna cewa waɗannan Yahudawa wallahi in aka fitar da ku daga Madina la nakhrujanna ma'akum mu ma za mu fita tare da ku ai ku ƴan uwan mu ne kaga dalilin Allah kenan akan ya hada su tare ai in aka fitar da ku daga garin nan da mu za mu fita wala nuti'u fikum ahadan abada kuma wallahi ba za mu yi kowa biyayya ba gaba da ku wa suke nufi da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai game da ku ne ba za mu ji maganar kowa ba wala in qutiltum kuma wallahi in aka ce za a yake ku lanan surannakum wallahi sai mun tsaya mun taimake ku sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibuna Allah da kanshi ya shaida cewa ƙarya suke musu yaudara su suke domin kuwa la in ukhriju idan har aka fitar da waɗancan yahudawa la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba wala in qutilu idan kuma har musulmi suka yaƙi waɗancan yahudawa la yansurunahum ba za su taimaka musu ba wala in nasaruhum kai ko ba sun shiga cikin tawagar taimaka musu in za a yi yaƙi layuwannan adbara za su gudu za su daba baya summa la yansuruna sannan kuma su din waɗannan munafikan su ma ba za a taimake su ba don a lokacin kafircin su ya fito karara in ba su ne a munafince ne to in har suka shiga cikin tawaga suka taimaka a kafirai yanzu kan ba wanda zai taimake su kuma ya sake kawo su da cewa su musulmi ne Allah madaukakin sarki yace la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ya ku mu'minai ku sani da cewa su munafikai sun fi jin tsoron ku a cikin zukatansu yadda suke jin tsoron Allah munafiki ya fi jin tsoron mu'mini fiye da tsoron Allah dan haka kullun ya yarda abin da yake Allah yana gani amma zai yi amma yana ta kokarin kaucewa wai kada mu'minai su gane cewa yana yin munafinci dan haka munafiki ya fi tsoron mu'minai fiye da tsoron da yake wa Allah zalika abin da ya kai su ga irin wannan fifi ta tsoron ku fiye da tsoron Allah bi annahum qaumun nafiquna mutane ne su waɗanda ba su da fahimta Allah madaukakin sarki yana ganin ka abin da kake yi to me yasa kake tsoron mumini kada ya ganka wanda yake ganin shi yana da iyaka Allah ka duk abin da kai da duk abin da ka kudurce yana ganin ka to ai shi ba ce ka ji tsoro to kaga wannan rashin fahimta ce sai Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an sannan sai Allah ya dawo yana magana dangane da su kuma yahudawa ba za su yake ku gaba ɗayan ku ba gaba da gaba illa fi qurun muhassana sai a gari wanda yake kewayayye shine sun shiga cikin gari sun kewaye kansu ma'ana sai dai yakin sari kan yake amma ba za su yadda a yaki gaba da gaba ba an fahimta jama'a aw min wara'i jidrin ko kuma ta bayan wani garu amma ba zai su fito gaba da gaba a yi yaƙi ba bakaken kasuwa na larabawa su ne suka rinka fitowa mu'minai suna fada da su gaba da gaba amma su waɗannan yahudawa su dai su yi yaƙin sari kamoke shi ne sai dai su shiga cikin gari su kulle kansu su ce ba ga tsoro ba a shigo mana ko kuma su samu wani garu ko katanga su tsaya suna harbi suna yaƙin sari kamoke amma ba za su iya fitowa gaba da gaba su yi ba wannan yakin jama'a shine a wannan zamanin sai suka koma sai suka juwa shi ya zama al-ghazwul fikri saboda sun fahimci cewa yaki gaba da gaba ya haifar musu da asarori masu yawa shi ma yaki gaba da gaban ba su tsammaci zai faru da lokacin da suka shiga kasashen musulmi suka yi kokarin rusa dauloli da musulunci misali daular Usmaniya sun yi fada da ita a inda suka je suka kafa babarsu a Lakoja suka gangaro zuwa 1903 suka zo suka yaƙi garin Sokoto Zaria Kano Katsina 1902 Bauchi Gombe duka 1902 to duka waɗannan yaƙoƙi asali su sun ɗauka ne da zaran sun zo za a gudu dan haka sai suka taho to da suka ga cewa in sun zo din ana samar da confrontation akan yi buga bigin buga to sai suka koma suka ce to wannan yakin yana da asara mai yawa yanzu abin da za su yi su je su tsara wani yaki wanda ba za su fito gaba da gaba ba amma kuma za su lalata ka ko su ainihin ruguza ka ya zama baka da sauran kishin addini shine halin da suka yi mana a yanzu wannan yakin suna amfani da mata suna amfani da kafofin yaɗa labarai suna amfani da stickers suna amfani da posters suna amfani da signboards da abubuwa da yawa waɗanda ta hanyar haka suke bi suke lalatar da yaranmu ta hanyar haka suke bi suke lalatar da shugabanninmu ta hanyar haka suke bi suke mai da mu babu da kishin addini ko kun fahimta jama'a wannan abin takaici ne kwarai da gaske duk wanda aka san cewa yana da kishin addini sai a sa ranar rashin kishin addini a gidan shi
ta hanyar ƴaƴan shi maza ko mata ya za a ababa wata kula ta musamman game da ƴaƴan shi dake karatu a wuri kaza ya za a canza musu tunani yadda ranar da ba shi sai ya zama daga cikin gidan shi ba za a sake samun irin shi ba ina son ku nazarin wannan da kyau ku je ku shiga gidajen manyan malamai ku ga ƴaƴan su guda nawa ne suka zama malamai ku shiga cikin gidajen marauta waɗanda suka tsaya wa addini ku ga cewa a yau ƴaƴan su nawa ne suke sarauta ko suke hakimci wanda suka damu da addini ku je garurukan da kuka ga waɗannan garurukan su ne garurukan da aka yi jihadi aka tabbatar da addinin musulunci ku ga cewa cikin waɗannan garurukan yau gidaje nawa ne suka damu da ruhin addini duk wannan yana faruwa ne sakamakon wannan alghazul fikri wato a waki mutum a canza mishi tunani saboda haka suka ce za su yi amfani da mata ta wata hanya za su yi amfani da mata shine duk wani wanda aka gan shi mai riko da addini ne za a kokari a makala mishi wata mace kusa da shi kafin wani lokaci sai ta rikita mishi tunani duk wani wanda aka gan shi da sarauta a makala mishi mace kusa da shi kafin wani lokaci ta canza mishi tunani Ahmad Amin mai littafin Fajrul Islam Duhal Islam Zuhrul Islam wani matashi ne zakakurin ustazu ya taso a ƙasar Masar amma kafin lokaci da suka hangi wannan nan gaba in yi zama malami suna cikin haɗari sai suka turo mishi wata bafaranshiya sai ta zo mishi da nufin cewa ita din nan tana son addinin musulunci tana son ta musulunta kafin wani lokaci ya gamsu da ita ya aure ta kafin a tafi da nisa ta canza mishi tunani sai ga tunanin shi ya yi daban da irin yadda tunanin malaman ƙasar Masar yake kafin wani lokaci sai ta samun mishi admission ya tafi ya je masters ya yi PhD a ƙasar Faransa yana bawowa ga ilimi ya bawo da shi na addini ga ilimi ya bawo da shi na boko amma kuma ya bawo da tunani wanda yana ta faɗa da malaman ƙasar Masar sannan kafin a Ankara ya rubuta waɗannan littafai waɗanda tattaro su suka zama wajen mujalladi 10 ya kawo tarihin musulunci gaba ɗaya birkita tarihin musulunci da gwargwadon yadda waɗancan kafirai suka karantar da shi don haka sai wayi gari yana faɗa da addinin musulunci madadin ya taso ne a ustazu mai yaɗa addini don haka matasa sai kun yi a hankali da wata ta zo ta musulunta sai ka ga an ce wai ustazu wani zai aure ta wai malam wani zai aure ta ko kuma ita ba ta son kowa sai ustazu wani sai malam wani a samu wani gayu mana wanda sun fi kusa da juna a daidaita su ko kun fahimta shi ma ya rike addinin ne 30% ita kuma yau ta shigo da 5% sun fi kusa da wanda yake 95% ko 80% amma sai ka ga ya aure ta bayan lokaci sai ka ga tana neman ta saka shi cikin abin kunya game da addinin musulunci kafin nan sai ya fara sassauta ra'ayi akwai babban malami da haka ta same shi a ƙasar nan wanda ba sai na ambaci sunan shi ba kafin wani lokaci ya aure ta ba yahudiyar ingila ce kafin ka ce wani abu ta zo ta rubuce shikenan al'amari ta yi ƙarfi yanzu ta zo ta likita shi daga yadda ya taso don haka hasali yanzu an wayi gari na daga cikin waɗanda yahudawa ke amfani da shi wajen propaganda wasu ajandodi nasu a ƙasar nan saboda ga ƴarsa a gidan ta wadda ke musulunci tsawon rayuwarta amma kuma ta zo ne don kawai ta lalata wannan tunani yau shi ya kai shekara 80 da wani abu ita tana shekara 60 da wani abu a haka ta sadaukar da rayuwarta don cimma wannan ainihin burin don haka ku yi a hankali ustazai kada zafin son addini ya zama kai ba wanda zai baka shawara kana ganin ka hada hadda kana ganin ka iya kaza kana ganin ka iya kaza kana buƙatar shawara to sannan ku koma wurin masu mulki me yasa yau duk wani zakakurin mai mulki idan ya taso cikin mu kafin wani lokaci sai ka ji an ce matar shi ba musulma bace me yasa matar shi ba musulma bace za ku yi mamaki a ce sarki irin sarkin ƙasar Jordan a ce matar shi ba musulma bace wata hikima ke ƙarƙashin haka makirci ne na Yahudawa wani sarki ne aka samu a kasar Juda mai riko da addini sunan shi sarki Tulul. Sarki Tulul ibn yana da ƙarfin riko da addini kuma yana danganta kanshi cewa shi Hashimi ne, wato shi dangin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Ana nan wata shekara sai tsurarin Kiristoci dake kasar Juda suka ce za su gayyato Papa Roma, sai sarki Tulul yace sam ba zai yadda ba, yana musulmi Papa Roma yazo kasar shi ba zai yadda ba. Sai suka ce ku rabu da shi. Ana nan sai dan shi ya taso Husaini, da dan shi ya taso Husaini yana da fasaha yana da fahimta, kafin wani lokaci yana sha'awa aikin soja. To sun turo munafukai sun zo sun mamaye fada, shi yasa ka rinka sanin su waye ke kewaye da kai a matsayinka na sarki, a matsayinka na mai kuɗi, me suke so su cimma, da suka zo suka taru a gindinka a matsayinka na malami. Sai suka ba da shawara wannan yaron a tura shi London mana. Sai aka tura Husaini London ya je training akan aikin soja. Daga can sai ya haɗu da wata Yahudiya, sai ya aure ta. Wannan mata ya zo ya aure ta bayan kwana kaɗan uban shi Tulul ya mutu, yau Husaini ne ya amliki. To shi kenan, sai aka sake ɗago ajanda cewa Papa Roma zai zo ƙasar. Suna da long time plan ne, su za su yi tsari ne sai su ce a bari a bi a hankali za a cimma buri. Mu ne kawai da ka fara ka ba an taɓa da zai wasu ka ce a bari kawai. Sai aka yi mishi kallon ana so Papa Roma ya zo, sai shi ma ya ce a wallahi abinda uban shi ya hana shi ba zai yi ba. Sai suka ce ku tsare shi. To aka sa ido, ana nan sai ya haifi ɗa. To yanzu abin da za ka duba wace ce uwar ɗan? Da Yahudiya ce, kafira ce. Sai ta ce sunan ɗan Abdullahi. Sai ta ce ya kamata a kai Abdullahi wurin kakanni, wurin iyaye na, ya ɗan zauna mana, ya ɗan san dangi. Ka ɗauki Abdullahi aka kai shi London. Abdullahi ya primary a can, Abdullahi ya secondary a can, Abdullahi ya jami'a a can. Ya graduating yana shekara 30 a duniya ya dawo. Uban shi ya kamu da rashin lafiya, kafin wani lokaci dai uban ya rasu. Abdullahi aka zo aka naɗa shi shine sarkin ƙasar Jordan. A can da aka kai shi riko shi ma an ba shi da Yahudiya. Saboda haka yanzu dubiya dawo ga Abdullahi nan a tsakiya a matsayin shi na sarkin ƙasar Jordan. Dan Husaini, jikan Tulul waɗanda suka hana Papa Roma ya zo, amma yanzu nan hagun shi matar shi ce Yahudiya, damar shi uwar shi ce Yahudiya, uban shi bai da rai, kakan shi bai da rai, ƙasa tana hannun shi shekara 30, ɗan shekara 30 yaro saurayi ya fa ɗan shekara 30. Me kake tunanin zai iya yi? In zai iya tura ra'ayin matar shi, zai iya tura ra'ayin uwar shi? Sai suka zaunar da shi suka ce to lokaci ya yi yanzu, suna so ainihin Papa Roma ya ziyarci ƙasar nan. Yanzu ba shi da wata jaba zai, don yanzu uwar shi ba Yahudiya ce, matar shi ba Yahudiya ce, don haka kawai shi kenan. Sai ga Papa Roma ya zo ƙasar Jordan. Da ya zo ƙasar Jordan sai aka yi mishi irin abin da aka yi mana a Najeriya. Shi ne da Papa Roma ya zo Abuja, fili ne yana nan kilometers nawa hannun dama in ka tafi Kubwa. Sai aka ce shi kenan wannan fili gaba ɗaya an sanya wa sunan Papa Roma, kuma an ba Kiristoci shi. Haka aka yi a Jordan, inda aka sauki Papa Roma sai aka ce to an ba Kiristocin Jordan gaba ɗayan gurin. Yanzu halin da ake ciki kenan, sarki Abdullah na Jordan, uwar shi da Yahudiya, sannan kuma matar shi da Yahudiya. Ka gaya min da ya iya yi, ya iya yi. A cikin gidan sarautar Saudi Arabia yau akwai irin su dawa, ya tafi karatu Ingila ko ya tafi karatu America. Ana fahimtar cewa wannan yarima ne, wannan ɗan sarki ne, wannan ya koma zai zama kaza, sai a makala mishi. Don ta musulunta, za ta musulunta, don za ta musulunta ne baban Allah ba, sai don ta zuce wa mutanenta aiki. Jama'a kun ji abin da ya faru wa ƙasar Jordan. Ƙasar Syria ma zancen iri ɗaya ne. Abin da ya faru kenan ga sarki Hafiz Asad, shi ma matar shi Kirista ita ta zo ta ainihin haifi Bashar. Bashar shi ma yanzu matar shi Kirista ce, don haka yaro ne gashi nan Bashar za a gan shi dogo ne zakakakaka har yanzu shekarar shi 37 ne zuwa da 8. Uwar shi Kirista, matar shi Kirista, yanzu nan gashi sun hura wuta za su kifar da shi, za su kwace kasar. Matukar kaga CNN ta fara sa war within, to shi kenan yaki ya tifke a cikin kasa kaza. Duk inda kaga CNN tana sa wannan statement ɗin ka ba da wata uku za a kifar da gwamnatin kasar. To yau bai wuce kwana 5 zuwa 6 ba CNN ta fara capturing wannan abin nan ɗin cewa yaki ya tifke a kasar. Don haka jiya da magariba sai gashi suna nunawa wai ga gwamnatin Bashar tana ta kashe musulmi a masallaci. Ka ji wai yanzu America ce za ta nuna mana wai gwamnatin Bashar tana kashe musulmi. Oh, America ka ji karuwanci, ma'ana kashe musulmi yanzu ya zama laifi tunda Bashar ne yake yi. Amma su in suna yi wannan ba laifi bane, su freedom fighters ne. Wannan shine abin da ya faru jama'a. Hussein Mubarak, matar shi Susan ita ma Kirista ce. Sarki Musa Arafat shekara nawa ya yana jihadi na musulunci da Yahudawa, amma matar shi ba Yahudiya ce. Ya kwaya ɗaya ta haifa mishi a duniya kuma ƴar ma Yahudanci take yi. To don haka ku rinka lura kada zafin kai ya ɗebe ka wai kai kana ganin ka fahimci addini. A'a, kai yaro ne, shekaru da gogewa, experience matters a lot. Gogewa tana da muhimmanci a cikin rayuwa. Idan za ka yi abu ka rinka zuwa ka shawarci iyayenka, ka shawarci magabatanka kafin ka shiga fagen malamta su waye suka gabace ka. Har annabi so da Allah ya mai haka, ka ga ku annabi da ya kamata ya wadatu daga kowane annabi da ya gabace shi, amma sai da Allah ya ɗauke shi da tsakar dare ya tafi da shi tun daga Makka ya kai shi Baitul Maqdis, ya ɗaure dabbar shi da suka je da ita, mala'ika Jibril ya saba shi a gaban baya, suka tafi tun daga sama ta ɗaya suke haɗuwa da annabawa har zuwa sama ta bakwai. Annabawa suke haɗuwa da su, annabi ya gaishe su, su yi mishi tofin sanya albarka, su yi mishi gaisuwa, su ba shi shawarwari. Annabin da ya fi kowa wahala ga mutane shi ne annabi Musa, kuma mutanen su suka waye gari suka zama Yahudawa. Don haka annabi Musa shi ne mutumin da ya fi kowa baiwa annabi Muhammad shawara ga yadda za a yi. In ya tafi wurin Allah, Allah ya ba shi kaza, sai ya ce koma ka roƙi a rage a yi gyara game da al'amarin. Na zauna da mutane, mutanenka ba za su iya ba, na sha wahala, na san kan gaban mutane. Ashe lokacin da ka taso ka haɗa hadda Qur'ani, ka iya tafsiri, ka iya hadisi, kana buƙatar ka je wurin manyan malamai waɗanda suka rigaye ka a wannan fage. Ka je ka zauna gaban su, algafata malam ni ne almajirinku, ni ne wani, zan fara wa'azi ne shine nake neman a bani shawarwari, ai mini addu'a, sannan kuma duk lokacin da aka gana yi ba daidai ba a kana a shawarce ni, ai min fada a gaya mini. Amma galibi yanzu matasa sai ga cewa to shi yana da digiri, yana da master, shi ya yi karatu a kaza, shi ba shi da buƙatar kowa. Da ya zo ya fara da'awa sai abubuwa su rikice mishi, masu makirci sai su danno mishi. Kai mun je wani taro na siyasa, wallahi wani tsohon janar ne na soja ya miƙe a falon gidan shi yake cewa waɗannan matasa waɗanda suke kawo mana cikas game da siyasa, masu addini daga cikinsu da 'yan siyasarsu, ko da zai kai ga mu ɗauki 'ya'yanmu mata mu ba su, to za mu ba su don domin maganinsu. Wallahi tallahi ina zaune a fala, saboda shi dai yana gani na da gemu bai san ustazu bane, ya ɗauka ɗan siyasa ne ta murɗe shi ma muke taro irin haka. Ma'ana don haka ya samu gas na ya faɗi maganar. Wallahi ya faɗi wannan magana, ku tambayi duk ɗaliban daro hadisi sai da na zo na gaya musu wannan magana wajen shekara tara. Kafin ka Ankara sai gashi ya ɗauki 'ya'ya ba wani ɗan siyasa wanda ya taso suna ganin zai zama musu alaƙaƙai. Kafin a Ankara sai ga abokin shi ma ya bada, sai ga wannan ya bada. shikenan waɗannan ƴan siyasa sai muka ji an dakushe su kafin a Ankara sai suka samu wani ustazu shi ma a nan garin sai suka manna mishi wata yarinya ta gama secondary kwana biyu sai muka ji ustazu yayi shiru Allahu Akbar sai kun yi a hankali suna makirci ya kai mutun ya dauki ashi ya baka baya son ka baya kaunar ka saboda kiyayya ne ya baka yarwe dan yi silencing dinka dan ya rufe bakin ka dan yi maganin ka karka ja mishi matsala a fara muna zaune yake fadi yace matasan nan masu addini da waɗannan matasa ƴan siyasa da ke neman su kawo mana cikas wallahi ko da zai kai mu dau ƴaƴan mu mu ba su aure dan ne maganin su zabi sai gashi ku aikace duk sun yi to ku rinka lura saboda kan ka taso kana matashi ka je ka rinka neman shawarar waɗanda suka gabace ka akan komai ko da mulki ne ko da kuɗi ne ka samu sai kai tunanin kafin ka samu kuɗi su waye suka riga ka samu kuɗi ka je ka nemi shawarar su me ya kamata ya ya kamata yaya ake kaza in ba haka ba sai ka gama kwafsawa al'amura sun rikice sannan sai kuma ka zo kana cewa wallahi tallahi kabbara ce Allah ya kiyaye jama'a musulmi kun ji wannan to haka al'amarin yake a kasashen nan namu ba kwa mamaki sai ku ji sojawa kai soja babban soja a Najeriya amma sai ya rasa wanda zai aura sai kafira sai ku ji babban dan sarki ya rasa wanda zai aura sai kafira to duk kun lura da waɗannan abubuwa to sun ce ba su yi amfani da mata wajen ainihin rubuza musulmi da kuma rubuza addini sai kuma media amfani da media wannan abu ne mai sauki yanzu waye hansar din shi babu kida a ciki wane ne zai ce hansar ya sai wani hansar waliyin hansar babu wani waliyin hansar yanzu ko daga Saudiya ka siye shi kida ne a cikin shi ko an ce maka akwai Qur'ani izu 60 akwai maka hadisi akwai jallamai ne akwai duk akwai amma kuma akwai ne akwai kida duk yana daga cikin makircin su shine ba za su bar ku ku zauna lafiya ba jiya mun fara fadi Coca-Cola ce za ku sha sai sun dan diga koken kowaya a cikin Coca-Cola dan abincin gwangwani ne kayi sha'awa tumatir ko waken gwangwani sai an dan diga wani abu ba lallai a cikin a ingredients da ba a sa maka ka ganshi ba ba lallai bane shi yasa na kawo muku misali da ka ji kasala sha Coca-Cola sai ka ji kawo kalle kamar dan doki kana abun nan shine tayi marisa ne ba za su gaya muku gaskiya ba kamfanin Yahuda su suke yin Coca-Cola ba za su gaya muku gaskiya ba wala zalimuna yuqatilunakum eh sun ce su ba za su yarda su shiga wuta su kadai ba tunda dai haka ne abin sai dai a fasa kowa ma ya rasa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan dai ga a takaice jama'a su ne kaɗan daga ayoyin da ya kamata mu tattauna dangane da bayanan da Allah madaukakin sarki ya yi dangane da waɗannan mutane kaga wani littafi wanda ke hannuna fiye da shekara 100 aka tattara shi Yahudawa ne suka tattara manufofinsu sai abin ya fada hannun musulmi shine aka samu manyan malamai cikin ainihin malamai na ainihin adab malamai na Arabic literature suka fassara shi Sheikh Abbas Muhammad bin al-Aqad shi ya fassara wannan littafi gashi tun 1950s wannan protocolat akwai shi da turanci gashi da larabci amma asali tsare-tsaren Yahudawa ne waɗanda suka yi wanda makirce-makirce ne dangane da abubuwan rayuwa guda hudu ta kiyaye na farko religion na biyu politics na uku economics na hudu social ɓangaren addini suka ce wanda irin makirce-makirce za su ɓullo da shi a wayi gari gabaɗayan addini ya zama su za su determine irin addinin da suke so a bi don haka suka zauna suka yi nazari ya za su cimma waɗannan buƙatu daga lokacin suka ce ko da za ta kai su zuwa ga shekara 100 ne don haka ka kiyaye duk abin da ya shafi addini za ka ga cewa yau shi ne ake kyama an fahimta jama'a jiya da muke tafsiri da la'asar ne wata magana mai yawa baka fahimci fassarar ta ba da nace kana jin zai yiwu a sa tafsirai na ko karatuttuka na a gidan rediyo ba zai yiwu ba saboda irin waɗannan maganganun ni kuma na ce in har za a sa karatu na a gidan radio harafi ɗaya in aka rage min zan kai mutun ƙara ba za a rage ba sai dai a sa duka to kuma kam babu wani kasar nawa wanda yake Yahudawa za su tsira kai ka natsu da kyau ka ji to ko tun da haka ne ba za su iya sawa ba amma abin da za ka ce su waye da gidajen radio musulmi ne ni Najeriya ne amma ka koma ka tuna article din da nake ta gaya maka na David Duke who controls the media wane ne ke sarrafa kafafen yaɗa labarai David Duke da Yahudu ne yace duk wata kafar yaɗa labarai ta duniya directly or indirectly is controlled by the Jews by the Zionists Yahudawa su suke sarrafa ta tun daga mafi kankantar tashar yaɗa labarai ta garinku har mafi girma da kake jinta a BBC ko a CNN ko kuma a Al Jazeera Yahudawa suke sarrafa ta don haka kullum sai a ce to yanzu dai kai kana so a sa ra'ayinka eh to ga irin maganganun da sai ka kauce musu to mun kuma sai Allah ya taimake ni ni ban jarabtu sai an ji muryata a radio ba ni ban damu ba ma in san ni lokacin ma kyama nake yau dan ne yau shekara 30 ina yin da'awar ba inda da'awar ba ta yadu ba a duniya ba a taba sa ta gidan radio ta yadu ba wadannan kasusuwan da ake yi yanzu din nan kana zuwa sai ka je su a Makka kaga yanzu wadannan tafsirai ne da aka yi na makon nan muna zuwa an jima sai mu tura musu ta internet kana zuwa shari'a Mansur a Makka sai ka duba shi tafsirin da Albani ya shekaran jiya gashi a Makka Hausa suna ta zuwa suna ce to ba sa a gidan radio ban yi ba ba haka kana tafiya YouTube gashi nan baka gan su da yawa amma a rage mini ban yadda ba ban yadda a rage mini ba don in aka rage to gaba ɗayan sakon ya lalace ne to kuma a yau muna fuskantar kawai makarantar da mutane tsarki da alwala ne ko kuma muna fuskantar wannan kafirci da ya fuskance mu zalunci danniya waɗannan abubuwan su muke so a wayar da kanmu mu faɗaka amma an ka tafi zauri malamin fiqh zai karantar da kai qara'idi zai karantar da kai bulughul maram in ka tafi makaranta hadda za ka karantar da kai qur'ani shi yasa sai ka kasa gane tafsiri da wa'azozin da ake sawa a gidan radio wai wanne sako suke so su isa shin suna da manufa da suke so su cimma ko ko dai kai a jumuriyar shi a gidan radio don haka zai rinka kakkaucewa daga abubuwan da ya san in ya faɗi ba za a saka shi ba shi kuma yana so a saka shi dan ya ce ya akramaka Allah an sa mu a radio ka ji ba kauye ko kun fahimta jama'a dan haka ya zama fayyau ba wai labarai ba ba tafsirai ba hatta hudubobin da ake akan mimbarin Makka da Madina masallacin Ka'aba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam is under control of a body akwai wasu tarin jama'a da in limami ya shirya huduba to sai ya kai musu hudubar sun duba don haka fa ƙarya ne a yau akan mimbarin Ka'aba ba isa a ce la'anatullahi 'ala al-yahudi wa an-nasara ba ban san ko ka san wannan ban baka sani ba kace albani ya fadi in ma har za a yi ne sai a ce 'ala al-yahud amma nasara fa ba a tsine wa nasara a Saudi Arabia akan mimbari saboda America nasara ne hudba kuma a yau limami bai isa ya yi ta yau yazo ya kira America ya tsine mata albarka ba hudu ba limami bai isa ta haka ba akan masallacin Annabi a mimbarin ko kuma a mimbarin Makka bai isa ba a duk duniya musulmi ba su da media kafar yaɗa labarai mafi ƙarfi irin mimbarin Arafa da Ka'aba da masallacin Annabi nan ne musulmin duniya suke taruwa ka amma aka zo hudu gobe sai dai ai ta kewaye kewaye sai dai ta zazzagawa amma asalin abin da ya damu musulmi wannan ba za a iya fitowa a faɗe shi shi yasa muka zo muna tsawafi tsakar dare muna tsine wa America muna tsine wa kafiran duniya wani lokacin sai ga gaba ɗaya mun kwashe taron kowa ya tsaye da tsawafin shi mu yake bi kawai to yana amsawa me yasa saboda amin bauri dai ba a isa a faɗi ba wannan kai daga ina kake zaka iya tsine wa America anan kawai sai wani ya ce ya fasa nashi tsawafin in ka gama bi ya yi nashi wannan ba abin mamaki bane jama'a menene kake tsoro bai wuce daga nan a kama ka aje a hannaka ka ba innama taqdi hadhihi alhayatid dunya iyakar duniyar ce daga nan a kashe ka ba za a iya kai ka jahannama ba amma jama'a a ce musulmi su taru a Ka'aba inda za su zo su tsine wa duk wanda ya zalunce su Allah ya karɓa saka izin ba za su iya a taru a filin Arafa jama'a ba za a iya addu'a a tsine wa kafirci da kafiran duniya ba duk wannan yana nuna we are under their control kuma abin da ya kai mu ga haka shine abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi rashin yin jihadi ne ya kai mu ga wannan kaskanci Allah ya ji dan sarki Faisal lokacin da kunci ya yawa a kasar Filistin yace wallahi ba a daina babbaɗi zai zo ya tsaya a wannan wurin na Arafa zai kira musulmin duniya yace hayya alal jihad badin bata zo ba suka kashe shi shi ma ku dauki dan shi a matsayin misali yau babban dan shi shi yafi kowa alaka da kafirai shi yafi kowa alaka da America shine ambassador Saudiya a America ka zo ka ji irin bakaken maganganu da yake fada wa malamai haka suke shi yasa wannan da'awa ta sunna kamar yadda nake fadi tiya duk wanda zai yi ta to ya san fa da gaske yake na daya kenan na biyu ya shirya fa na uku ya san cewa ibada ce ibada kuma ana yin ta ne har a mutu wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin matasa da suke dauka dan dadi wa'azi in kai wa'azi aka baka kujera umara ko aka baka kujera haji ramar da kuma aka kawo farmaki za a kama ka in ka gudu ka subuta ka dawo ka daina irin wannan wa'azin wato kai dama dan dadi wa'azi ne kawai wallahi tallahi ku dawo cikin taitayin ku gwagwarmaya ta addini ana yin ta ne har sai an yi nasara kuna ganin ga yan brothers na a kasan Masar yau shekara 50 da wani abu suna bugawa gashi nan watan da ya wuce sun kai gabe sun kai da gwamnati ta zo hannun su haka ake gwagwarmaya a kashe ku a wulakanta a daure a kona amma sai a ce sara da sassaka baya hana gamje togo amma kuna malamai ya zama ba ku da manufa ba ku da sako da kuke isarwa ana kafirci ana zalunci a duniya ba za ku iya fitowa ku wayarwa da musulmi kai don su kubuta akalla daga irin waɗannan sharuri ba to yahudawa dai da gaske suke yi waɗannan littattafai ga su protocolat ko protocolat da larabci suna faɗin manufofinsu ne gaba ɗaya da suka ce za su cimma ta hanyar addini wallahi ina mai bakin ciki in ce kashi 70 bisa 100 in ba 80 bisa 100 ba na waɗannan manufofin sun cimma don yau mafi yawancin musulmi tunanin su ba akan addini bane akan rayuwa ne dama abin da suka ce kenan a koma da musulmi su koma rayuwa kawai suke tunani don haka yau ko ɗalibi ne a makarantar sakandare yana da kula da addini sai a kyamace shi ɗalibai ƴan uwan shi su tsane shi idan a cikin jami'a ne lecturer mai mai kula da addini sai a tsane shi idan mata aure ki a cikin gida mai kula da addini a tsane ta idan a unguwa ne kai ne mai kula da addini a tsane ka idan a kasuwa ko a ina kake da kula da addini sai a tsane ka me yasa za a tsane ka su waye ke tsanar ka ƴan uwanka ne musulmi me yasa saboda an zare musu ruhin tunanin addini ya zama kawai rayuwa ce a cikin zukatansu to sannan sai harkar tattali mun kawo irin yadda level da corruption yadda suka kurbatar da harkar duniya duk duniya yanzu sun saka riba a cikin kowace harka sun saka haramu sannan in ka taho dangane da bangaren rayuwa fa cin abinci sanya sutura auratayya da sauran mu'amala ka duba yadda al'amari ya gurbace yau aure ne na musulmi za a je a yi shi a masallaci ko a yi shi a zaure a taron limamai amma a daidai gefe guda kuma saurayin yana can da court ita kuma matar tana can da wedding gown doguwar riga fara sannan ga wani ainihin cake an kawo da zaran limamai sun gama wai sai a ce sun gama wajin Fatiha to sai ya tashi kuma shi angon da bakakkwat din shi sai ya je rungume ta a gaban limamai da iyaye da kakanni yayin kisin dinta sannan sai su zo sai su yanka cake to sannan kuma shikenan an bude barna kenan wannan za a je za a yi Dad's night, Mother's night, Gala's night, do what a ran nan za a yi. Za a kame hotel din gaba ɗaya duk wata budurwa da ta zo, to ran nan za ta samu wanda zai barke mata budurci da daddare. Bayan lokaci sai ta koma tana kurmususu da ciki. Don wata ba ta samun damar fita, iyayenta sun tare ta. To yau an ce mata ta tafi biki ina, Sokoto, Katsina, Bauchi, Gombe, Zaria, ta zo shikenan me zai faru? An tafi hotel. An ce ga ɗakin da za ta kwana sai ta ga da daddare an turo wani namiji ya san yadda zai lallashe ta ya san yadda zai ja hankalinta in ce taurin kai dama abin haɗin baki ne sai a koma a faɗa sai a zo a ce ke ba gidajiya ce gidajin ko ina ya yi shiru ke ce za ke yi mutane hayaniya shikenan ta yadda ta ba da kai shikenan JJC ce ba ta ma san maganin da ake sha ba ba ta ma san allurar da ake ba kwana biyu sai ta ji cikin ta na murɗawa da an ji zai ce ciki wata uku da daurin auren can kenan ita kuma watan ta uku da samun ciki kudin shi ne abubuwan da suke faruwa kudin nan su ne abubuwan da suke samun duk an lalata mana rayuwa komai namu ya gurɓace yaro ne da handset sai zo wucewa sai ka ji ba abin da ke cikin handset din sai music ba a tunanin addini duk wannan na daga cikin sharrin yahudawa to dangane da harkar siyasa kuma wanda shine abu na hudu bala'i mafi girma da yahudawa zai kawo shine demokuraɗiyya wannan demokuraɗiyya da suka kawo ta sun kawo ta ne don su haifar da rikici a duniya ka je ka duba ka gani duk inda aka ce za a yi demokuraɗiyya to na farko tukuna gaba za ta faru tsakanin mutanen sannan zubda jini sannan sata sannan cin kuɗin mutane babu dalili to waɗannan na daga cikin gaɓoɓi guda huɗu waɗanda suka tsara ka je ka samu wannan littafi yana nan akan internet idan kai ɗan boko ne kawai ka rubuta protocols da ka rubuta akan kowane search engine zai ɗibo maka wannan littafin cikakken shi ba gan shi da turanci da larabci da duk sauran yarurruka to sai aka samu wani malami Abdul Sa'ad Muhammad Muhammad al-Murtada ya rubuta littafi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wal yahud wajhan li wajh ya rubuta irin fito na fito da yahudawa suka rinka yi da Madina sai ya sa at-ta'amur al-yahudi ala hayatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam makircin yahudawa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya rubuta wannan littafin ne don yin sharhin wannan yaki na Banu Nadir ne ya kawo yaki ya kawo waɗannan kisoshi guda biyu daga mutanen Makka ne suka nemi cewa Yahudawa su yaƙi annabi in ba haka ba su za su yaƙe su ko kuma a mace ce ta je cin kasuwa daga nan ainihin wani ya ƙoƙari buɗe mata fuska daga nan ya ga tsiraicinta da ya kawo waɗannan abubuwa sai ya zo ya rinka faɗin wasu al'amura waɗanda suka shafi Yahudawa waɗanda haƙiƙanin al'amari wannan littafi ba ya kamata ne mu zauna mu tattauna matsaloli a kan shi amma kaɗan daga abin da ya kawo sai ya kawo haqiqatu ma alaihi ahlul kitab wai menene gaskiyar addinin kiristoci da yahudawa ne sai ya ce ba za mu tsawaita ba ba za mu tafi ko ina cikin tarihi ba sai ta ɗibo abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alqur'ani sannan ya sake tsallakawa sai ya sa baina ahlul kitab wal mujtama'il muslim alaka tsakanin kiristoci da yahudawa da kuma musulmi idan zamantakewa ta hada su a cikin wannan wurin ya sa ya tattauna irin hadarin da musulmi yake fuskanta in ya zama yana zaune a anguwa daya da ainihin musulmi ai yana zaune da yahudawa ko da kiristoci hadarin da yake fuskanta na gurbacewar tarbiyya in gidan girman Allah ku duba jama'a nan jariyar garin musulmi ne wannan makaranta ta Munihu Bamalli Polytechnic garin musulmi take Munihu Bamallin nan malami ne na musulunci musulmi ne dan boko aka dauki sunan shi aka sa makarantar nan ma'ana kenan wannan wuri ne na ilimi da tarbiya da kiyaye mutunci amma je kaka gani irin yadda suke bayyana tsiraici wanda ya saba wa tarbiyar mutanen garin da kuma tarbiya da al'ada addinin mutanen garin amma yanzu idan aka bata musulma aka bata ainihin admission a University of Nigeria da ke Nsukka idan ta tafi da hijabi da niqabi ba za su yadda ta shiga official registrar ba idan ta fara yawo a cikin campus na university ba ruwa ba su tabbata ayyan yamre suna fuskar hijabinta to an yi mai galama balle mai hijabi da niqabi amma ka duba su ne ba su zo su tawo haka sannan ku dubi cikin anguwanni irin anguwannin magume anguwannin musulmi ne sai mutum sai zo gina ɗan ɗakuna ɗan tsubur-tsubur sai dibe su sai ba su haya idan ya ba su haya sai su ta bayyana karuwanci da duk wani iskanci wai saboda yana da ƴancin ya zo ya gina abin da yake so a inda yake so dokar ƙallan an savo ba za ta tashi ba sai in za ku gina masallaci ko za ku gina makarantar addini nan sai da nazar zage wasu a kofar gidana kullum su ke nan da a zo da wata gangami mai mota ai parking kofar gidana ina ginin makaranta nace kai dan ubanka kana gina bashi ne yace a nace na sace ganin ku nan sai na ci ubanka tun daga ran nan sannan na huta jama'a me yasa wai ina gina makaranta kafin in fara gini jama'a tun da na sai filin nan sai da na zaunar da masana nace ya ake yi aka ce a je land a je health a je wane ne duka aje nace duk gashi ku je ku karbo rasidan aka je karbo rasidan nazo na zuba su a file nazo ne photo stamp na raba wa magina nace duk wanda yazo ku bashi to me ake so kuma to me ake so amma duk wanda zai zo gidan karuwai ba wani da shi dan haka ku shiga cikin anguwannin nan namu ku ga gidajen karuwai guda nawa suka yi sai mutum ya zo ya sai fili sai ya tsaga shi nan ya ɗakuna ya ƙofofi nan ya ɗakuna ya ƙofofi sai bi sai ya baiwa ɗan jami'a ko ya baiwa ɗan polytechnic sai su taho shi kenan me za su yi karuwanci za su yi ha suna da ƴanci billahi allazi la ilaha illa huwa tun daga masarautar zazzau har local government har state government in ba don sun ɗanɗana albani sun ji wani iri ba ne Allah ban isa in yi wannan ginin a wurin nan ba ba shegen da bai magana ba cewa ya aka bar shi sai aka ce wallahi ku tsale shi yana da hadari ku rabu da shi wallahi ba dan Allah aka kyamuni ne wannan makarantar ba Allah wallahi tallahi ba dan Allah bane tun daga masarautar zazzau har kowace hukuma da ke Najeriya wallahi ba dan Allah suka kyame ni ba tsoro suke wata fitina ce za ta biyo baya kawai shi yasa amma ga gidajen karuwai kullum aikin kenan fa in suka zauna wannan gini shine kawai matsalar su yanzu a garin nan duk garin nan wannan gini shine matsalar su inda wata matsalar sai na markar da su Malam Musa Sahabi suke yi amma ga hotels a cikin anguwan nan akwai gidan yankan kai a cikin anguwan nan akwai gidan barayi hukumar ƴan sanda da jami'an tsaro duk sun san wannan an zo anguwan nan tamu an yi harbin bindiga tsakanin barayi a cikin gidansu da ƴan fashi da makami an koma kuma an bar su suna nan har yanzu karfe 3 na dare mota za ta zo ta shiga karfe 3 da rabi ta fita ko karfe 4 amma duk wannan bai zama musu matsala ba amma matsala shine albani na gina makaranta yayin ki takarda kaza yayin ki takarda kaza yayin ki takarda kaza in ba kai dabba ba tun ina dan shekara 30 nake da digiri akan shari'a zan saba ma shari'a zan saba ma doka zan saba ma due process in ba dan jaki ba ne kai sannan kuma kai in ba dan dabba ba ne ka zo an nuna maka ga inda aka manna photo stat na duk abin da zaka nema yet ka ce kana so sai ka ga wanda yake yin wurin in ya ruwanka da shi ku dubi wannan abin jama'a ma'ana yanzu masallaci gina masallaci gina makaranta shi ne matsala to sannan fa don fa ina matsayin malami ne na addini idan ba a ɗan iska na nake ko ɗan boko ko wani abin nan ba matsala don ga wani nan na gina makarantar je kaka ga sun dame shi ba ruwansu da shi
je kaga ga makarantun nan private school kafin in fara makaranta da shekara guda na sa lauya na ya tafi Ministry of Education je kaga samo mana takaddar izini na bude makarantar nursery da primary da secondary da yin jarabawa da yin jarabawa jab aka je aka samu nawa ne kudin lafisi da ake biya 50,000 nace ga 50,000 na bayar aka ba mu muka zo muka aje duk wanda yazo sai a nuna mishi amma yau sun hana musu kuni me yasa kai sai da kai mako biyu da nan wani yazo sai da nace wai kai yace in ba dan ku dabbobi bane ba muna kotu tare da ku ba muna kotu tare da ku kun ce ni Boko Haram ne so kuna fada da ni me kuke nema a ni Boko Haram ba fada suke da ku ba to me kuke nema to da me mishi inda na shiga ba nan na fita ba shine to me yasa shine kawai abin da na gaya muku in dai addini ne to an kyamatar da kowa addini wani yazo ya gina hotel a unguwar nan duk wani lauya ga wurtacce a garin nan sai da ya rubuta takarda akan ba sai da hotel din ba amma sun kasa yin komai ga hotel din nan kuma amma makarantar addini ita ce matsala a cikin gidana nan cikin gidana na kafa aji na fara karantarwa a cikin gidana na kafa rumfar kwano na kafa aji ina karantarwa muna cikin karatun jama'a wayar shugaban SSS tana ta kadawa yana ta bugo min waya sai da gama karatu na kira shi an ce ne ka bude masallaci ka tare anguwa ba motoci ba a iya shiga ka tara ko ina sai nace ka ci Allah ku ne uwan mai kariya sai ala ba mata ba kuna wani zagi nace ha annaba ma suna yi ai zagi yana raurowa ne Dawa ne ke sai nace a zo a nuna maka a cikin gidana ajin yake wannan filin lokacin ba mu gina shi ba sai nasa aka share shi sai nace duk wanda yazo da keken shi ko babur yazo ya saka a cikin filin ke kuma duka ba su wuce guda 10 ba baburan ba su wuce ko rabin filin ba su cika ba ba a jama shin ko kwaya dai akan titi ba amma wai an ga SSS to ku duba irin wannan jama'a amma fa na rantse da Allah ba wurin rawa ne a nan gurin ba wani sarki ba wani mai sarauta ba wani hakimi ba wani dagaci ba wani wanda zai ga cewa matsala ne da wurin rawa ne a nan amma yanzu matsalar ita ce an yi makaranta to su suna ganin ta a matsayin barazana ce saboda mai saboda addini duk wannan sharrin Yahudawa ne jama'a kuna fahimtar wannan to ina son ku gane Yahudawa da gaske suke to malam ya kawo waɗannan matsalolin ina son takaita mana sakon littafi ne sannan sai cewa ke'un tarihi ya kawo irin yadda a tarihi Yahudawa suka ta nuna kiyayya da gaba da makirci ga ainihin addinin musulunci to sa'annan sai ya koma sai ya ce to su ma fa kiristoci kar ka dauka cewa wai ba su da makirci ce su ma ɗan uwan ɗaya ne abokan tafiyar ɗaya na daga cikin matsalar su ita ce aqida ta tafsir wai duk inda musulmi yake ai kokarin mayar da shi kirista saboda haka yadda ake yada Christianity a arewacin Najeriya ba fa a yada Christianity a kudancin Najeriya kudancin Najeriya na cike da inyamurai da waraba waɗanda yake ba kiristoci ba ne ba musulmi ba ne maguzawa ne amma ba a damu a saka su a cikin addinin Christianity ba amma musulmi ake yi musulmi aka damu da su ya za a yi a ce ga duk wani pastor yanzu a arewa ya haɗa wani suna nashi da sunan musulmi ni yasa wai dan yace ai asali shi da musulmi ne ya bari dan haka kowane pastor sai kaji akwai dan Juma cikin sunan shi akwai Yusu a cikin sunan shi akwai Mugara a cikin sunan shi akwai Dado wai sai yace shi da musulmi ne ya bari wai dan ya saka wa Kirista shakka akan addinin ainihin wato musulunci kuma dan ya saka wa musulmi cewa musuluncin shi ma ya bari sai ne don haka sharrin da Yahudawa suke da shi Kiristoci ba su gaza daga wannan sharrin ba sannan duk wanda yake rayuwa a jihar Kaduna to ya san cewa waɗannan maganganun da muke faɗi babu shakka akai game da kashe musulmi game da kirgalar musulmi fada duk waɗannan abubuwan sanannu ne a jihar Kaduna jihar Bauchi jihar Adamawa jihar Plateau ko yau a arewa ta zama ita ce daba har ta kai musulmi a kasarsu inda aka haife su iyaye da kakanni wai a ce an yi musu ijla'i wai su bar gari a jihar Plateau muna ji muna gani a nan arewa garin Sardauna a ce wai musulmi ba Plateau ne bai dace ya zauna a yanki kaza ba a nan aka haife shi nan aka haife uban shi kakan kakan shi nan aka haife shi amma wai sai a ce wai bai iso zauna ba kuma manyan kasar suna ji suna gani me kake tunani je kaka saurari littata da ne shekara 12 akan kunar bakin wake wannan shi ke kawo kunar bakin wake an haife ka a wuri an haife ubanka an haife kakanka a ce wai yanzu an baka awa 48 ku tashi ku bar gurin shine sai a samu